Daga birnin Washington DC, muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol, sai kuma Alpha Radio a Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC, tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a yau aka bude fagen gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar da muke ciki a kasar Rasha, za mu kawo muku wasu ra'ayoyin mutane kan yadda suke ganin wannan gasa za ta kasance. Kuma kan wannan gasar cin kofin kwallon duniyan ne za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace dama ko rawa kuke ganin kasashen Afirka da ke cikin gasar za su taka? Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-5-5-2-5. Kada a manta, sai an sa alamar tarawa wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ne aka soma gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha, inda a wasan farko Rasha ɗin ta lalasa Saudi Arabia da cibiyar babu ko ɗaya. Wasar an yi ta ne a gaban shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, wanda yana ɗaya daga cikin dubban mutanen da suka cika filin wasa na Luzhniki da ke Moscow, mai ɗaukan nauyin mutane kamar 80,000. Rasha za ta kashe zunzurutun dala miliyan 13 na Amurka wajen ɗaukan nauyin gasar, kuma an baza wasannin ne zuwa birane 11 na ƙasar. Gasar cin kofin duniyar za a yi ta ne daga yau har izuwa ranar 15 ga watan gobe na Yuli. Wasu daga cikin ƙasashen da ake jin za su iya cin kofin sun hada da Brazil, Faransa, Spain, Argentina da kuma Jamus, wacce ita ce take rike da kofin a yanzu. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya shawarci Amurka da ta yi tunani mai zurfi akan dakatar da harkokinta na ciniki da sauran ƙasashen duniya a daidai lokacin da ake zuwa kusa da ƙarshen wa'adin da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta fitar da jerin harajin da ta kakkaba na dala biliyan 50 akan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka daga China. Da yake magana a gaban manema labarai yau Alhamis tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, babban jami'in diflomasiyyar China ɗin, ya ce China da Amurka suna kan wani tafarke mai tsauri, kuma yayin da ƙalubale da kuma damar da ke gabansu ke ƙara tashi. Ɗaya daga cikin ƙalubalen da Wang ya bayyana shi ne fannin harkokin ciniki, inda ya ja kunnen Amurka a kan kada ta ɗauki duk wani matakin da zai iya kawo cikas ga duk wata tattaunawar da za su yi a nan gaba. An kashe mutane 5 har lahira da wuƙa a wani masallaci a Afirka ta Kudu yau Alhamis, kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda suka samu nasarar kashe maharin. Harin ya auku ne a garin Melbourne kusa da birnin Cape Town. 'Yan sanda sun ce maharin ɗan shekaru 30 da haihuwa na wurin da ya kai harin ɗauke da makami a lokacin da suka isa. Ba a dai ce ga dalilin kai harin ba. Harin da aka kai yau Alhamis ya auku ne wata ɗaya bayan da aka kashe mutum ɗaya da raunata wasu mutane 2 a makamancin irin wannan harin a masallacin a garin Verloom a wajen garin Durban da ke gabashin ƙasar. Har yanzu dai ba a kama kowa da alhakin kai wannan harin ba. To, labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Haiti ta haramta wa ƙungiyar ba da agaji ta Oxfam ta ƙasar Birtaniya gudanar da harkoki a cikin ƙasarta har abada, bayan aka samu labarin lalatar da waɗansu ma'aikatan ƙungiyar suka yi biyo bayan girgizar ƙasa da ta auku a shekarar 2010. Gwamnatin ta fitar da sanarwar a jiya Laraba, inda ta tabbatar da soke matsayin ƙungiyar na zaman ƙungiyar taimako wato na zaman kungiya mai taimako mai zaman kanta saboda karya dokar Haiti da cin mutuncin bil'adama. Haiti ta dakatar da kungiyar Oxfam tun a watan Fabrairu da ta gabata bayan rahoton da aka bada cewa ana zargin ma'aikata guda 7 da amfani da karuwai kuma 3 daga cikin su sun yi barazanar aibanta wani mai bada shaida a lokacin da ake bincike. Ana kokarin an kori ma'aikata 4 saboda laifin rashin da'a, sannan an bar babban shugaban kungiyar da waɗansu ma'aikata 2 su rubuta takardar barin aiki da kansu.
Labaran duniya kuwa saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin yau, Alhamis ne aka bude fagen gasar cin kofin kwallon duniya da kasashen duniya za su fafata ciki har da kasashe 5 daga nahiyar Afirka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna.
Welcome to the FIFA World Cup here in Russia. Ahebai. وسهلاً إلى كأس العالم في روسيا.
Shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Gianni Infantino yake marhabin da dubun dubatar jama'a cikin wasu manyan harsunan duniya a wajen bikin soma gasar cin kofin duniya a birnin Moscow na kasar Russia. Infantino ya jaddada yadda wasan kwallon kafa ya mamaye duniya da kuma irin gudunmawar da wasan yake bayarwa wajen ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai da kuma fahimtar juna tsakanin al'ummomin duniya baki ɗaya. Tun da farko sai da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin shi ma ya marhabin da baki a ƙasar ya kuma yi alƙawarin tabbatar da gudanar da gasar cikin tsanaki ko ba komai domin dawo da martabar ƙasar ta Russia a idon duniya bayan wani tashin hankali da 'yan ƙasar suka tayar a gasar cin kofin nahiyar Turai ta shekara ta 2016.
Legendarnego Moskovskogo stadiona Luzhniki.
Na nemi jin ta bakin wani masoyin kwallon kafa dangane da yadda yake ganin takun gasar ta cin kofin duniya ta bana.
Suna nashi Ito Garba. Ito, gaskiya akwai zaratan 'yan wasa waɗanda ya zamantu daban-daban suke kamar irin Argentina, kamar Lionel Messi, kamar irin Spain inda ya zamantu suna da zaratan 'yan wasa, kamar al-misali kuma irin France wanda ke suna da ƙarfi kuma suna da 'yan wasa sosai gaskiya. Amma waɗannan ƙasashen guda uku su ne a gancewa kamar suna iya cin ainihin wannan gasar.
Kasashe 5 na nahiyar Afirka ne ke fafatawa a gasar ta bana da suka hada da Najeriya da Masar da Morocco da Tunisia da Senegal. To koyaya ake hasashen kwazon su a gasar?
Ito, gaskiya ni ba Afirka nake, amma mai yawanci Afirka ba su cika taka wata rawar gani wajen kwallon duniya sosai ba, saboda sun sha zuwa muna gani sun zo daya sun zo biyu. Ina ganin ban taba majin wata kasa ko a tarihi wata kai final ba, balle ma a ce ta ci a banga. Sai dai ita kwallo ana iya yana iya yawa ta kasance inda ma ba a sa tsammanin ta ba, in kuma akwai rago yana yakila su Afirka su yi winin din wannan koyi.
A wasan farko ta bude gasan da kasar Russia da ke karbar bakuncin gasar ta lallasa kasar Saudi Arabia da zunzurutun ci 5 da nema. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma wakilin mu ne Sulaiman Barma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan yadda suke ganin gasar za ta kasance.
Dine Umar Rigo wato ɗan jarida ne mai fasa baki na wato kwallo a nan gidan radio na wato Tambara, na tabbata bana za a tabka abun mamaki don akwai wanda ba a yi tsammanin za su yi wani abu ba kuma za su yi shi a wannan cin kofi na bana. Idan ka diba 'yan kwallon, wato kwallo ta canza, ba irin ta da ba ce, babu kasar da za a ce ta yi kowace kasa iya kwallo, a'a. To a kasashen Afirka kuma idan ka dauka kamar Masar, wato Masar ita ce wadda aka ga ta dade bata je kwallon cin kofin duniya ba, to a bana sai ta zo, kuma sai ta zo da dan balo wanda duk duniya wato ana jin tsoron shi, cewa da Mohamed Salah, wanda a yanzu akan gani babu dan kwallo wanda yake cin kwallo a fakin kwallon duniya kamar shi. Bayan haka nan kasar Senegal, idan ka dauke su a jimilce, wato dan kwallon Senegal sun dade wato suna balo suna buga kwallo tare da juna. Idan ka dauka Morocco, Erlenderan tun da ya fara koyawa tun daga Zambia ya fara, ya ci kwallo Africa a Zambia, ya zo kuma Cote d'Ivoire ya ci kwallo. Kenan ka gani mutum ne wanda ake tsammanin a yanzu gaskiya ba kan wallasa bace idan ya tsara ƙwarƙen kwallon shi. Bare da Najeriya ba, wato ita ma tana da ƴan kwallo, sai dai ka san aka ce wato komi akwai yana da tarihi.
Sunana Ibrahim Kantama, wanda yake a nan jamhuriyar Niger, birnin Yamai. A nawa gani zan ma iya cewa wasan kwallon kafa ko in ce kofin kasashen Turai, saboda idan ka duba yadda ake gudanar da gasar, inda za a diba a zahiri akwai matsaloli masu yawa tun daga tankaɗe da lerel kasashen da ke zuwa. Idan kuka duba suwa suka fi zuwa wannan wasannin, kasashen su Turawan, mu kasashen mu na Afirka ba su da yawa, sai a ba mu kujeru kaɗan. Kuma koda mun yi wani abun a zuwa gani, za ka ga akwai yadda za a yi, akwai dabarar da za a yi na a taka ma ɗan Afirka birki kai yadda wani matsayi. Idan ba kuma ce ba, a shekarun baya Ghana ta yi rawar a zuwa gani, wanda da ƙarfin tsiya aka yi ga an sa kwallo ta shiga raga, aka huddo ta kuma aka ce a yi wani penalty. Ina dai addu'a Allah ya sa da ya dace, amma babu wani abin da Afirka za ta iya yi idan za a gama ta da waɗannan 'yan kwallon ƙasashen Turawa.
Ni sunana Nuhu Dan Matankari, wanda ke da zama a babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger. Wannan gasa ta neman cin kofin duniya da za a yi a ƙasar Rasha, gasa ce za ta bada mamaki sosai, wanda idan aka yi la'akari ga yadda ƙasashen za su halartar wannan gasar suka tanadi ƙwararrun 'yan wasan ƙwallo masu bugawa a cikin manyan ƙungiyoyin da suke buga wasanni a cikin ƙasashen duniya. Misali, in na ɗauki ƙasar Jamus, kowa ya san irin ƙasar Jamus wadda duk da take da kofin nan ga hannunta ba kan wallasa ba ce ga sauran ƙasashen. Haka zalika, idan na ɗauki ƙasar Argentina, ita kanta ƙasa ce wadda ke gani za ta taka rawar a zuwa gani ga irin tanadi irin su Lionel Messi da su Di Maria da dai sauran 'yan wasan na wannan ƙasar. Akwai wuya a ce ga kusan wanda za a ce zai lashe wannan kofi na bana, sai an buga an gani. Sannan ni a tunanina a nan yankin Afirka, ƙasar da nake ganin kamar za ta bada ƙoƙarinta ita ce ƙasar wato Masar. Aka yi la'akari ga irin matsayin da take da shi a yanzu haka a cikin sauran ƙasashen duniya, ko in ce ƙasashen Afirka, a fannin da ya shafi wasannin kwallon kafar. Sannan banda ƙasar Masar, a tunanina akwai ƙasar Najeriya wadda ita ma ta farfaɗo.
Mai magana Habila Rabi'u, ƙasashen Afirka ne da farko nake mafata na su iya samun kaiwa ga mataki na kusa da na ƙarshe ko kuma ma matakin ƙarshe, musamman inda nake kyauta zato akan ƙasar da nake goya mu baya ta farko kafin kowace ƙasa a cikin ƙasashen da za su shiga wannan gasa, wadda ƙasar makauciya ƙasa ta ce ƙasar Najeriya, wadda nake fata a ce akalla ƙasar Najeriya ta yi yunkuri ta bada abin mamaki a wannan gasan cin kwallon ƙafa na duniya da za a soma a yau. Wannan shine ra'ayina, kuma ina fata a ce wannan gasan cin kwallon ƙafa na duniya a kwatanta gaskiya da adalci a ciki, tunda sau da yawa mukan ga abubuwa da suke wakana, musamman idan aka ga ko kuma aka hango cewa ƙasashen Afirka za su iya kaiwa ga bada mamaki. Mukan ga abubuwan da wani lokaci alƙalai suke yi, waɗanda abubuwa ne waɗanda na yintar da Allah wadda da su. Muna fatan za a samu dokan matakai, FIFA za ta ƙoƙari ta kiyaye da waɗannan abubuwan.
To madalla, mun gode da waɗannan ra'ayoyi da kuka bayyana mana, kuma mun gode da Salamu Barma da ya haɗo mana ra'ayoyin. To in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wace rawa kuke ganin ƙasashen Afirka da ke cikin gasar cin kofin ƙwallon duniya za su taka? Lambar mu ita ce 202-205-6555. Zan maimaita lambar 202-205-6555, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin.
We come. truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at? We right here!
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiranmu na farko daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? To malam na Bauchi kana tare da mu? To da alama line na Bauchi ya goce. To jama'a like mu yanzu haka a bude suke, za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin, wace rawa kuke ganin kasashen nahiyar Afrika dake cikin gasar cin kofin kwallon duniya za su taka a wannan gasa da ake? To yanzu haka mun samu kira daga Jigawa. Wane ne akan layi daga Jigawa?
Kuna tare da Rabiu Litaura.
To Rabiu, muna sauraron ka. Wace rawa kake ganin kasashen Afrika su takawa?
Buga wasa na cin kofin duniya.
Haka.
Yawa, to gaskiya mu fatan mu kawai a ce kasar mu ta Najeriya ta zama ta samu cewa wani matsayi wanda na ko na kusa da karshe ko na karshen ma insha Allah.
To madalla ma Rabi, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kebbi. Wani ne aka layi da Kebbi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Kuna magana Nasiru Mamman, Rikoto area, Zuru Kebbi State, wanda aka fi sani da Ernafi.
To malam Nasiru, muna sauraron ka.
Wato ra'ayina a yau tsakani da Allah, na dan kamo ku ne dai ban tare da radio, ban san abin da suke sana a kai.
To wato yau aka bude gasar cin kofin kwallon duniya a kasar Rasha. To akwai kasashe biyar da suke daga Afirka. Najeriya na ɗaya daga cikin, Masar, Morocco, Senegal da Tunisia. So wace rawa kake ganin za su iya taka a wannan gasar?
To wanda za su yi takawa ya dace, ya kamata dai su jajirce tun da Allah ya sa suka yi. To Najeriya dai socially Najeriya, tunda kowa kasashe ya sani.
Kuma gaskiya, to malam Nasir,
za su yi rawar gari da suka yi kokari har suka shigo din.
To malam Nasir, mun gode kwarai da gaske da
na baya za su gani su ma su yi.
To mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu garzaya Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Yusuf Leon Madaci, karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Jama'a assalamu, muna sauraron ka. Me zaka ce, me ra'ayinka?
Wato akwai yanayin siyasan kwallon duniya tsakani da Allah, ba za dai mu ce ba za su kai wani abun a zuwa gani ba, amma dai da alamun hakan Najeriya dai da Masar muna yi musu fatan alkhairi, su ne muna dan ganin abun gwagwagwagu daga gare su. To amma kar ka mance da siyasan duniya na ainihin zamantakewan kwallo, ko sun taso da su yi kamar da su haura. To za ka ga daga karke an danne su, kaga irin abin da
ba ka ganin an fi su iyawa ne ko siyasa ne a kullum? Kana cewa an dakile su, ba ka ganin an fi su iyawa ne, shi yasa ake ba su kai ci gaban da suke?
Ba su iyawa ne ba, mai gida kaga ko ballan abun nan champion da aka yi shi Muhammad Salah, irin abun da aka mai gaskiya mu ya hakurta, ba mu ji dadi ba mafi yawancin mu, kaga wannan shi ma siyasa ne a kullum. To na gode, Allah ya sa tashi lafiya.
To malam Suleiman, gode da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Ibrahim Bello ne ke magana daga Kaduna.
Ibrahim Bello, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya ina ganin insha Allah mu Afirka za.
Malam Ibrahim Bello, kana tare da mu? To da alama da layin ka ya goce. To mun samu na wani kira. Wane ne akan layi, kuma daga ina ake kira? Malam dan daga muryinka ba ma jin ka sosai.
Sunana Tukur Muhammad Mary.
Daga ina kake kira Malam Tukur?
Asaba.
Asaba, to muna sauraron ka.
Gaskiya ni fatan alheri.
To madalla mu. Na'am.
Ban ga alamar sanya Afirka da su labari ba.
Saboda me ka faɗa haka?
Saboda gaskiya ran nan ba za su bahu ba.
Ai sa'a ce baka san inda za su abin nan ba dai ko?
Muna musu fatan alheri.
To shikenan, tunda kai fatan alheri ma ya isa. To bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Haruna Umar ne daga Bauchi.
To Haruna Umar, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina kamar yadda ƴan uwa suka faɗi, wasu ta yi girma ta yi ƙarfi a Afirka, gaskiyar lamari. Iyaka ba mu san me ke haddasa matsalolin, ba sun san ta ko kamar za su yi abin kirki su abin nan, amma dai muna sa tsammani yanzu su dake shi dai da ko an sa ko da wata matsala ake tunanin an samu za ta fito su a gane cewa eh gaskiya in ma kudi ne ma kudi akai musu.
To madalla mala Haruna, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa, wane ne akan layi? Akwai mutum daga Nasarawa?
Hello.
Muna sauraron ka. Ya sunan malamin?
Mai magana shugaban kungiya ko magola bakin Rijiya Lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
To ya sunan dai?
Shugaban kungiya ko magona.
Shugaban kungiya ko magona, to muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Eh, abu ta gaskiya game da magana wasan kwallo nan. Sai mu ce albarkacin shugaban kasa. Allah sa shi ne sara.
In
ba ta wannan ce. Hatta da wata kuma ba. Saboda ba ka tsu wahala. Gaskiya magana shi ne kaya ba biya su ba. An kai kuma kana bayan kwallo.
To malam shugaban kungiyar akoma gona, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Gombe. Wane ne akan layi da Gombe?
Assalamu alaikum, kuna ta zaga da yadda daga Gombe State, Akko Najeriya Tumu Ward.
To malam, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ni kan ra'ayin a ban dama da roƙi gwamnatin jihar Gombe, kuma na roƙi gwamnatin jihar Gombe ban dama.
A baka dama ka yi min. Muna sauraron ka.
Eh, ni roƙo a gwamnati, eh wannan roƙon ta gwamnatin jihar Gombe, ina son roƙi wani abu ne a ban dama. Hello?
Muna sauraron ka.
Yauwa, akwai hanyar da take damunmu ne, hanyar mu daga take Nasarawa zuwa sanmu da Ajiji Abba, sanmu da Ajiji zuwa Kashirin. Muna roƙon gwamnatin jihar Gombe ta taimaka da wannan hanya, Ibrahim Hassan dan Gombe ta taimaka da wannan hanya.
To madalla, mun gode da wannan roƙo da kai, amma yau muna magana akan ƙwallon ƙafa ne. To bari mu je Sokoto, wane ne akan layi daga Sokoto? Na Sokoto kana kan layi? Na ji ƙaran gocewar layi, to da alama dai mun rasa na Sokoto. Sai a ci gaba da ƙoƙarin gwada mu a gani ko za a iya kira a bayyana ra'ayi. To yanzu haka mun samu kira daga Bauchi. Wane ne a daga Bauchi? Amin wa alaikum salam, wane ne daga Bauchi?
Mai gida, barka da aiki, barka da wannan lokaci.
Yawwa, ya sunan malamin?
Kana tare da Kadora Digaga dan Fulani Oji, ɗaya daga cikin jami'an da alkhairi muka zore cin jihar Bauchi.
To dan Fulani, muna sauraron ka.
Yauwa, to gaskiya na ji batun da ake magana akan kwallon kafa.
Na'am.
Eh, to gaskiya muna cewa wannan kwallon kafa murna bisa kokarin da yayi ya samu nasara a doki na Saudiya.
To
yauwa, muna taya su murna. Ina muku fata alkhairi, Allah ya sa ku tashi lafiya. Ga wani abokina yana taya magana.
To muna sauraron ka, menene ra'ayinka? Ya sunanka? Ya sunan ka malam?
Kana ta daga Buba kanin ce muka sha Allah.
To Buba, menene ra'ayinka?
Eh, har da Allah ni dai sai dan muku fatan kai duk abun da kai ya gara, da fatan za su tashi lafiya.
To malam Buba, mun gode kwarai da gaske da wannan fatan alkhairi da kai. To bari mu je Katsina, wane ne akan layi da Katsina?
Usman Haruna Kwangwala, mai ada local government.
To malam Usman, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan batu a Gauta?
Ra'ayina akan wannan kwallo, muna fatan Najeriya ta kai ta dauko mana kofi, saboda an zaɓi masu ƙoƙari masu wanda muke da lalle za su iya dauko mana wannan kofi.
Wato fatanka shi ne Najeriya ta ɗauki wannan kofi ma gaba ɗaya?
Yauwa, ta dauko mana shi, ba
ta shiga tarihi a duniya kenan. To malam Usman, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da wannan ra'ayi naka muka kawo ƙarshen daga wayoyinmu a yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai, mu za mu sake buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar baitul malin Amurka ta ba da sanarwar sabbin takunkumai da ta kakaba wa wasu 'yan kasar Rasha 3 da kuma wasu ma'aikatu 5. An tsara wannan takunkumi ne ƙarƙashin doka ta musamman mai lamba 1-3-6, wacce take nufin toshe kadarar mutanen da suka shiga cikin ayyukan kutse ko kuma ba da damar yin kutsen ta yanar gizo, wacce aka yi wa kwaskwari ma da sakin layi na 224 kan mai da martani ga abokan hamayyar Amurka ƙarƙashin dokar takunkumin, wacce aka fi sani da CAA-TSA. Ɗaya daga cikin kamfanonin na ƙarƙashin kulawar hukumar tsaron Rasha ne, wato FSB. yayin da biyu daga cikin su sun taimakawa FSB ne da kayan aiki na kimiyya. Ofishin Baitul Mali dake kula da kadarorin kasashen ƙetare ya kakaba dokar kan wasu mutane waɗanda suka mallaki ko kuma gudanar da ayyuka a madadin kamfanonin guda uku ne waɗanda suke aiki da FSB. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa a wani jawabi a ranar 11 ga watan Yuni inda yace Amurka ta maida kai kan kokarin maida martani ga masu aiki karkashin hukumar tsaron kasa ta Rasha da sojoji da jami'an sirri domin karawa yanar gizon Rasha karfi. Ya kara da cewa mutanen da aka dora wa takunkumin a yau sun bada gudunmuwa kai tsaye wajen karfafa kutsen yanar gizon Rasha da kuma harkokin karkashin ruwa ta hanyar ayyukan su da FSB, saboda haka sun yi wa kariya da tsaron Amurka da abokananta karan tsaye. Ita kanta hukumar tsaron kasar na Rasha wato FSB ta fada cikin takunkumin CAATSA sakin layi na 224 sakamakon shiga cikin al'amuran da suka yi karan tsaye a tsaron yanar gizo na ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni a madadin gwamnatin Rasha. Sakataren Mnuchin ya rubuta Amurka ta maida kai da ƙarfin gaske wajen tantance duk wani kamfani ko wani mutum da ke aiki ƙarƙashin umarnin FSB wanda ayyukansu ke iya zama barazana ga Amurka. Haka kuma za ta ci gaba da amfani da ƙarfin wannan takunkumi a gwamnatance, ciki har da waɗanda suke ƙarƙashin CAATSA, domin maida martani akai akai yayin da barazana daga Rasha ke sauya salo. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga Editorials VOA, Washington DC 20237, USA. Haka kuma za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaye shekara aiki. To mai alfarma sarkin musulmi ya sanar da cewar an ga wata wato gobe Juma'a 15 ga watan Yuni rana ce ta sallah. To yanzu za mu gaya ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, yau ne aka so magasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha, inda a wasan farko Rasha ɗin ta lalasa Saudi Arabia da ci 5-1. Wasar an yi ta ne a gaban shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, wanda yana ɗaya daga cikin dubban mutanen da suka cika filin wasa na Luzhinki da ke Moscow mai iya ɗaukar mutane kamar 80,000. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya shawarci Amurka da ta yi tunani mai zurfi akan dangantakar harkokinta na ciniki da sauran ƙasashen duniya a daidai lokacin da ake zuwa kusa da ƙarshen wa'adin da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta fitar da jerin harajin da ta kakkaba na dala biliyan 50 akan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka daga China. Da yake magana a gaban manema labarai yau Alhamis tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, babban jami'in diplomasiyar China din, ya ce China da Amurka suna kan wani tafarki mai tsauri, kuma yayin da ƙalubale da kuma damar da ke gabansu ke ƙara tashi.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro da wannan makakarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniya mu na yau Mr. Malam Suleiman. Ni Sarfil Hashin Guman lake cewa masu azumi barka da shan ruwa, mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.